Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron shirin yau da gobe da wannan maraicen Juma'a 18 ga watan Satumba. Assalamu alaikum, barka da warhaka. Kuna jin shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma akan mitocin da aka saba, wato 25 da 22 da 16. Har wa yau ana iya jin shirin daga bisani ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Sarfil Hashin Gumel
da kuma ni Halima Jumrau.
Yau Juma'a, ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan al'adu da nishadi.
Nishadi kan yau har da kasar jamhuriyar Niger tare da Ada Mai Kano.
Kuna gani abun ya cije ba gaba ba. Kuna gani ana jawo da mai riguna mu da yan soso. Kuna gani jakkai ma na gudu hijira balle mutane.
Shahararren dan wasan fina-finan Amurka Danny Glover tare da abokan aikin shi suna Nigeria yanzu haka. Suna shirya wani film mai suna Kwana 93, wato 93 days, akan annobar cutar Ebola da ta yi banna sosai a wasu kasashen Afirka har da Nigeria. Danny Glover ya yaba.
I was excited. More importantly, I think it's a step in the nurturing of Nigerian films.
Ibrahim Mai Dawa Fage na tafi da fassarar ma'anar karin maganar mu na yau, wato mulkin raƙumi shanye ruwan kaza.
Sannan kuma yau hashtag kawar da yunwa ne batun da ya yi tashe a Twitter tsakanin matasa masu sadar da saƙonninsu ta harshen Hausa. Kuma a yau ɗin wanda zai taya mu da wannan bayani shi ne Abdulbaki Jari, wanda aka sani a Twitter da @bahaushe. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Yanzu haka wasu manya-manyan 'yan fina-finan Amurka da suka hada da Danny Glover suna birnin Lagos a Najeriya, inda suke shirya wani fim mai suna 93 days akan cutar annobar Ebola da ta yi barna sosai a wasu kasashen yammacin Afirka, a ciki har da Najeriya. Babangida Jibril ya yi nazari akan yadda shirya fim din ke gudana.
Ga dai abinda Danny Glover ke cewa game da wannan fim.
I was excited. More importantly, I think it's a step in the nurturing of Nigerian films.
Yace na ji dadin kasancewa cikin masu hannu a shirye wannan film. Abin alfahari ne ka kasance cikin wani shiri na taimakawa al'umma, musamman wannan film da ake shiryawa a Najeriya. Shahararriyar jaruman film din nan a Najeriya, Bimbo Akintola, ita ce za ta taka rawar marigayiya Dr. Adevo ta asibitin First Consultant. Kuma ga abin da take cewa,
it will change a lot, it will show our courage.
Wannan film zai kasance sauyi matuka, kuma zai nuna karfin hali da jajircewar likitoci na wannan asibiti na Lagos da suka taimaka wajen daƙile cutar ta Ebola. Har ila yau zai nuna ƙaunar ƙasa da kuma tausayin al'umma. Shi kuwa jarumin filafilan Hollywood na kasar Amurka, kuma producer Tim Red, cewa yi,
it's an exciting time. This is one of the first of a few films that's coming out of Nollywood.
Wannan abin jin daɗi ne a gare ni. Ina ganin kuma shi ne film na farko daga filafilan Najeriya mai ɗauke da fuskoki guda biyu. Abinda za a yi film ɗin a kai tsala ce da ta shafi duniya baki ɗaya, ba wai kawai Najeriya ko kuma Afirka kaɗai ba. Don haka abin yabawa ne matuƙa. To koya sauran masu shirya filafilai a Najeriya ko producers ko kuma jaruman ke ganin wannan film? Tambar kenan da nayi wa Alhaji Muhammadu Akashe, wani mai shirya filafilai kuma jarumi a filafilan Hausa a Najeriya, take nan birnin Lagos.
Yana da muhimmanci rawar da yake takawa shi ne daman film abin da yake karfe mu aiko yemi ne. Wannan film abin da suka sa gaba shi ne duk abubuwan da ya kamata ya kawo wannan cito Ebola ai a wannan film din wani bai sani ba. Amma idan suka yi wannan film din abin da zasu gabatar shi ne mutane da zasu kalla, yalla Allah abin da aka baza shi a duniya ne shine zasu kalla su kiyaye kansu da abin da zai haddasa musu wannan cuta. Da haka ni na bada goyen baya dubu busa dubu na gabatar da wannan abu, kuma zai zama muhimmanci da na nuna mutane yanda zasu kare kansu da kamuwa da wannan abubuwa.
To ko masu shirye fina-finai irin wannan gashi har wasu sun taso daga wata ƙasa duniya sun zo su yi wannan film din, ko da yake cuta ne da ya shafi duniya, ya kuke ganin sa?
Suna su daban, namu daban ai, mu ma mun yi makamancin wannan din ai. To amma Basira ba za a ce Basira Ibrahim da ta Ismail da ta cine dudu bace ba, ko ba haka bane ba.
Shi dai wannan film mai suna 93 days ana fatan fitowar sa ne daga ƙarshen shekarar nan da muke ciki zuwa kuma farkon shekara mai kamawa, kuma film din zai kunshi wasu jaruman film din Najeriya da dama.
Yanzu ga filinmu na karin magana, yau ma Malam Ibrahim Maidawa Fage ne zai taimaka mana da fassarar ma'anar karin maganar yau, mulkin raƙumi shanye ruwan kaza.
Karin magana.
Idan an ce mulki raƙumi shanye ruwan kaza, mai mulki ne zai zo ya wawuri dukiyar da shi da ƴaƴansa da bayansa da kunnansa ba za su iya cinye ta ba, yana ganin al'umma a cikin matsala. Kamar yanzu a gwamnatocin baya da suka wuce da shekarun nan, an samu mutumin da shi kadai ya wawuri dalar Amurka miliyan 62. To idan kullum zaka ci 100,000 da kai da yaran gidanka da kowa ya ci 100,000, akalla ba a kasara ba sai kun shekara kusan 80, wannan kusan ba su cinye ba ya tsaikonsu. Kuma kamar ƙasa irin Najeriya da take da mutum miliyan 150, a zo a ce mutum ɗaya ya ɗebi kuɗin da mutum miliyan 2 za su yi amfani da shi, kuma ana ganin sa. Waɗanda suke da taurin kai masu ido da kwalli su ne waɗanda ake ƙwarfurmin danya da su, suna ganin kamar suna da lauyoyi waɗanda za su kare su. Shi yasa ma aka ce da dalili mai gida ya gode wa kwarto. Sai kaga shi janar ɗin da kansu ya tara lauyoyi ba ɗinsu gaba ɗaya ya ja musu kunne a kansu shirgi su kiyayi ɗaurewa 'yan ƙasa waɗanda suke lalata dukiyar ƙasa, ɗaure musu gindi na ba gaira ba dalili, saboda wata rana idan tura ta kai bango to abin zai tada hankali. Kin gani shi ne dama ake cewa dama ba a raina tafiyar kunkuru sai inda rana ta ƙare. Dan da ya fara tafiya ka karena musu, amma da inda rana ta ƙare to kaga ai yayi doguwar tafiya, amma ba daga fara ba dan yana kaɗan kace wai karena musu tafiya. Ko kuma kace inda jirgin sama yake shekara biyu yana zuwa, wata rana za a ce da kunkuru barka da isuwa. Kamar ku yanzu yadda kasashen da suka ci gaba na duniya duk gashi nan muna gani. To yanzu alhamdulillahi a Najeriya yanzu mun amfana, gashi nan mu ma ci gaba ya fara zuwa mana, general Buhari ya fara centralizing din abubuwa, an fara sa komai akan doka da oda. Wannan babu abin da zamu ci sai dai mu ce Allah ya saka da alheri, Allah ya ba wa shugabannin Najeriya kwarin gwiwa ciyar da ita da irin wannan. Shi kuma general Muhammadu Buhari Allah ya bashi mataimaka waɗanda suke da irin ra'ayinsa na aƙidar tausayin talaka. Ba zancen Fako, ba zancen Ugozi, ba zancen Kabiru, ba zancen Aminu, ba Muhammadu, ba Sani, a'a ba zancen Kano, ba zancen Enugu, ba Kalaba, ba Sokoto, ba Zamfara, ba ina, a'a Najeriya da sunan ake faɗa kamar da uwa ɗaya uba ɗaya.
Karin magana.
Al'adar Hausa na da hanyoyin hudakarwa marasa iyaka. Daga cikin adabin Hausa akwai habaici, karin magana, waƙe ko zambo da dai sauransu. To za ku ji wani mai hudar gaskiya cikin wasa da dariya daga ƙasar Jamhuriyar Niger. Ba wani bane ko illa Ada Mai Kano na maradin ƙasar ta Jamhuriyar Niger.
Komi ya ce shi kau.
Tai tauri
kasa dakiya gam dakiya kasa sai hankali
tai tauri
kasuwan ma naga yan kasuwa ko na shafa ido babu abu
tai tauri
garan marshen ma tai tauri wanda kashe ka kai ta
tai tauri
idan su karo bubi ana nan yan diwa ta koma karara ma saboda kasuwa tai tauri
tai tauri
tai tauri ga duk wanda ya san akwai haraka irin ta take jin dadi to babu
tai tauri
ga sama balle kasa din
tai tauri
an sambalan ma an kaje ba mauda
tai tauri
ga yasu balle mu talaka
tai tauri
tai tauri da bushe kar
tai tauri tauri
ba yayiwa ko an rika aikin banza ne daga Allah ne
ba yayiwa
ba yayiwa ka dauki mulki kaje kai kaza ya dauka kaza ka aza ta ga kai kuma ka zama ne
ba yayiwa
ba yayiwa ka dauki mulki ba mai umfani da kai daga kai sai iyalinka
ba yayiwa
ba yayiwa a baka da fite in ka shiga an sabbi da can kure kamar a aje dose baka hitowa
ba yayiwa
ba yayiwa a shekara zahara ido kai gwamnati sai ga daki ma
ba yayiwa
ba yayiwa ka zama to kai kullun cikin mota mai sayi Musa Adamu na bin dade
ba yayiwa
ba yayiwa kuma a ce kai dan kina wani waje zaune kai kana wani waje zaune kace ba gaisuwa
kaga
kaga rikicin duniya zaka nemi makanka
kaga
kaga tashin hankali inda baka yi da mutane ba
kaga
kaga bannan rai wanda zaka samu kala kala muddin baka sa al'umma annabci ba
kaga
kaga abinda Allah zai maka can lahira za ma hukuncin zaka kai 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 dai
kaga
kaga in kace duke mutane wallahi tallahi ba gyara
kaga
kaga wulakanci ga yan uwa
kaga
kaga wulakanci ga kasa
kaga
kaga wulakanci ga sauran takardun da agare ka a bata sa mai da ka jahili
kaga
kaga rigici kala kala kaga ruya kai danka
kalla ga wata malan kamar kuka ana
ka san ina yi wani bi ina tuna da abin da ake sai eh ko ka saboda mutane manta suke da Allah
gaskiya
eh da inda aka shiga biro sai a gani ba ya gani kenan akwai gini tsakanin shi da al'arshi shi sama da ita ce ake ce ma al'arshi yawa sai mutai shiga biro sai ga ya mance da wannan sai ya to ya ganta ce afka shi akwai al'arshi ba eh sai da ya mance amma in dai ga harkar duka sai ka samu ni wato kwadai suratul kwadai
kwadai
kwadai gare su mutanen ga
kwadai
kwadai gare su ɗan rigime
kwadai
kwadai ke kai mutum mahallaka
kwadai
ke sa mutum ramen da bai yi da kai ne
kwadai
kwadai ke sa mutum ya zuba da mutunci
kwadai
kwadai ke sa iyalinka su rena ka
kwadai
kwadai ke sa ƙasa ma ta rena ka
kwadai
kwadai ke sa abokan zama kowa ya ta fitinka
kwadai
kwadai ke sa ka rikice karsa abun zakai
kwadai
kwadai yana kai mutum ga azaba Allah
kwadai
kwadai yana sa mutum ya wada wuta cikin bai kame ba
kwadai
kadiba kwaddo ma da ya dauki kwadai kwadai kwadda sai kwaddo ya fada ruwa
kuna gani
kuna gani abun ya cije ba gaba ba
kuna gani
kuna gani ana jawo da mai riguna mu da yan soso
kuna gani
kuna gani jakkai ma na gudu hijira balle mutane
kuna gani
kuna gani rikici ga kinan ana ta bargata kai jama'a a baba abun duniya muna
kuna gani
kuna gani daga nan duniya ba a kai kudi kiyoma
kuna gani
kuna gani ba wanda ba mutum mai arziki ya aika kudi matsiya
ko mu je da zagegi
eh zagegi a kasan mutum zagegi a je da zagegi ba
Jamila da Sarfilu gaskiya ya burge fa
wow
kun ji suratul zagegi
wato
Adam kana kenan nayi magana da shi kuma Allah da zai ta aika mana irin su
yawa amma na ji dadin haka
yawa yanzu za mu ci gaba to ma saurare kamar yadda muka ce kuma kamar yadda na dawo daga hutu na tarar ana hashtag wani abu
yawa hashtag wani abu da sako ba
yawa to yau ma abinda wato batun da ya tashi tsakanin masu tattaunawa da sadarwa da tsakanin su da juna da harshen Hausa shine hashtag kawar da yunwa
kwarai da gaske
wanda kuma zamu tattauna da shi akan wannan shine at Bahaushe wato Abdulbaki Jari wanda kamar dai da nace zamu tattauna da shi assalamu alaikum at Bahaushe kana jin mu to ga dukan alamu yau ma kamar
wancan satin
kamar yau wato kahin Daniel da Sarfilu su kokarin samu Abdulbaki ko at Bahaushe Jamila wannan kawar da hashtag kawar da yunwa kamar a take fahimta a ganinki me yasa har matasan da ke tattaunawa da juna a Twitter wannan magana ta bijiro ta kunno kai kawar da yunwa hashtag kawar
da yunwa a sun yi tunanin wannan ne saboda a fadakar da matasa game da illolin yunwa da yake da mutanen mu suke fuskanta baya ma a nahiyar Afirka kuma kasancewa shugabannin duniya za su hadu za a yi taron majalisar ɗinkin duniya a nan birnin New York za su tattauna wannan ɗaya daga cikin abubuwan batun da za su yi kenan yadda za a kawar da yunwa a duk duniya baki ɗaya
mun sa ina na so in yi wata magana amma mun samu Abdulbaki Jari assalamu alaikum Abdulbaki
alaikum assalamu rahmatullah
ina wuni
Lafiya lau, alhamdulillah, ya aiki.
Lafiya lau, ya ƙarshen mako.
ƙarshen mako, alhamdulillah, shi kenan mun shigo cikin shi.
To, Allah Ubangiji ya sa mu yi ƙarshen mako lami lahiya.
Amin ya rabbil alamin.
To, ya tattaunawa ta kasance ne a Twitter tsakanin ku game da wannan hashtag kawar da yunwa kuma da harshen Hausa?
Dama muna tattaunawa lokaci-lokaci akan abubuwa masu muhimmanci musamman gare mu, abubuwan da ya shafi matasa musamman a harshen Hausa, saboda musan harshe ne wanda yake da mutane da yawa masu amfani da shi, wanda ake ganin kama shi ne na biyu a nahiyar Afirka na bakin fata banda Swahili. So ganin haka, ganin kuma cewa akwai mutane masu yawa akan shafukan sada zumunta musamman irin su Twitter, maga ya kamata mu rinka fito da abubuwa waɗanda suka shafi al'umma, waɗanda za mu rinka tattauna su domin mu jawo hankali kuma mu ba juna shawara. Shi kamar yadda muka tattauna yau, mun tattauna ne akan kawar da yunwa. Wallahi misali la'akari cewa mutane da yawa suna fama da yunwa, duk da cewa ana samun tattalin arziki da kuma mai da ake samu da sauransu. To, amma ɗaya daga cikin abubuwan da makasurin abin ya tattauna a kai yau shi ne akan yadda za a haɓaka noma, kamar yadda gwamnati ta shigo ta sabon shugaban ƙasa Jiya Muhammadu Buhari, an jaddada cewa noma za a ba shi muhimmanci. To, kuma yanzu ana ta fama da matsalar rashin aikin yi. To, sai muga cewa akwai ƙasashen duniya da yawa waɗanda suka yi ta'allaka, suka dogara da harkar noma. To, shin me sanya Najeriya ba za ta iya dogara da harkar noma ba, musamman yanzu da ake ta magana farashin mai yana ta ƙara karewa, sannan shi kanshi man zuwa wani lokaci. To, kuma shi noma kamar yadda muka sani ana mai kirari ko a wasu ga na duke tsohon ciniki, kowa ya zo duniya kai ya taras, kuma kowa ya arziki kai ke fara bari. To, amma ba mu so ya zama to cewa an kai lokacin da ake koya ban noma, saboda aka ban noma lallai an shiga cikin matsala. Sai muka ce ya kamata mu tattauna inda za mu jawo hankalin matasa da kuma junanmu akan shintaya za a haɓaka noma, musamman dai mafi yawanci ana ta maganar gwamnati tana shigowa ciki. So, amma abinda muke so, muna sa ran gwamnati ta shigo ciki da irin industries da ake yin agro allied industries, irin su wanda ake gyara abinci, ya zama ta cewa musamman arewacin Najeriya an haɓaka wannan harka ta noma, wanda da muna ta ji labari tun iyaye da kakanni tun ma kusan kafin a samu ƴancin kai, cewa su auduga, su gyaɗa da sauransu, da su aka yi wahala aka tarairayi Najeriya daga lokacin da aka ba ta ƴancin kai har zuwa lokacin da aka fara samun mai. Tuko, muna tunanin da cewa mu ba mu samu ganin wannan lokaci ba, amma muna da yakin cewa shi wannan noma in Allah ya so, da inda za a rungume shi, gwamnati ta shigo ciki, manyan 'yan kasuwa su shigo ciki, al'umma ma su shigo ciki, musamman mu matasa, da yawa daga cikin mu akwai wanda suke ta fama da rashin aikin yi da sauransu. Amma idan haka ne,
an ci gaba da bayani.
To, idan haka ne, ya kamata a ce mu kama mu jawo hankalin juna akan shin za a yi haɓaka noman nan. Dan kamar yadda muka sani, wani dai mutane suna yin gani-gani ga sana'antu.
Yawwa dama magana da nake so in ce, to kaka irinku matasa masu sha'awar noma, ko kuma waɗanda kuka fahimci cewa ba za a iya kawar da yunwa ba sai ta hanyar noma, ganin cewa akwai kuma wasu irinku matasa waɗanda suna ɗaukan kamar noma wani tsohon abu ne, wani aiki ne na baƙauye, ƙauyawa, abu ne na gargajiya, su ba nasu ba ne. Ya za ku yi ku faɗakar da su, ku jawo hankalin su ma su rungumi wannan sana'a ta noma?
A cikin ɗaya daga cikin abubuwan da muka nuna shi ne, hatta shi kanshi yanzu shugaban ƙasa na yanzu Muhammadu Buhari shi kanshi manomi ne. Saboda kamar yadda muka sani, noman shi kanshi yana da rabe-rabe, so akwai na kiwo da sauransu. To, da shi kanshi cikin bayanin da muka samu cewa shi kanshi yana da shanu kuma yana kiwo. So, noma ba wai wani abu ne wanda za a ce sai wani abu rainawa ne, ko kuma sai wasu irin kalalan mutane, wani irin kaloli na mutane ke yin shi. A'a, yanzu duniya kanta akwai kasashen da suka ta'allaka tattalin arzikin su ya dogara ne akan wannan noma. So, muna ta magana ne akan cewa matasa su sani cewa shi noma, kamar yadda muka sani, akwai sadaka ma da yawa da ke cikin shi, saboda dabbobi za su ci, kuma zai haɓaka tattalin arziki, zai kawo tsaron abinci, kamar yadda ake ta magana food security da duniya ma gabaki ɗaya, irin su SDG ƙudurorin nan da aka samu da sauransu. So, mun yi ƙoƙari mu jawo hankalin matasa, mu nuna musu cewa wannan abu da ake ta magana na noma ba wai abu ne wanda za a ce a'a sai wani kalan mutum, ko kuma wani wanda bai da ilimi ko kaza zai yi, a'a. Abu ne wanda duk wanda ya shigo cikin shi, musamman in aka samu tallafi na gwamnati da kuma goyon bayan al'umma, ina tabbatar da cewa in Allah ya yarda matasa za su kowa ba da gudunmawa cikin haɓaka noma da kuma kula da al'umma, musamman ta harkar kawar da yunwa da sauran matsaloli da al'umma yake ta'addaba su lokaci daya bayan daya.
Yawa Malam Abdulbaki, dan tunda kai magana gwamnati, yawanci zaka ga kasashen mu na Afirka da dama ko wacce gwamnati ta zo za ta kirkiro wani shiri ko na bunƙasa noma akan noma dai, amma kuma zaka ga tahiya bata yi nisa ba sai ayi watsi da wannan shiri da aka kirkiro. Su kuma hukumomi kamar wane kira wane wata irin hudakarwa za ku yi musu game da kama wannan sana'a ta noma ga dangada?
Kiran da zan fara yi na farko shine cikin shi idan aka tashi zaben shugabanni musamman tun daga matakin minista, muna fatan a samu wanda yake da kishin abin da ya shafi harkar noma da kuma wanda ma yake cikin noma, saboda wanda ya san abu wahala abu da kuma daɗin shi nasaran zai fi ba da muhimmanci a kanshi. So muna fata a samu wani wanda yake da kwarewa akan harkar noma a bashi tun farko tun fatakin minista kenan. Sannan kuma shigowa gwamnati a al'umma su sani ita kanta gwamnati akwai hanyoyin da za ta gwamnati za ta iya haɓaka noma. Mafi yawanci irin noman da muka sani shi ne wanda turawa ke peasant farming, wanda kawai zai zamanto cewa mutum yana yin abincin ne dan kawai dan ciyar da iyalin shi dan aje zuwa wani lokaci. To yanzu kuma duniya an samu ci gaba wanda ya wuce wannan, ana yin noma ba wai ma dan kawai ya zamanto cewa an ci abinci, dan ya zamanto cewa kasa ma ta dogara da shi, ya zamanto harkar samun kuɗinta.
Kasuwanci
ba? Abin da muke yawwa kasuwanci, ya zamanto cewa gwamnati tun farko ta yi kokari ta san duk wanda za a yi a shigar da matasa, saboda ana ta magana cewa kusan kashi 70 din matasan Najeriya kusan duk matasa ne. Idan ko haka ne zai yiwa a ce an tashi abu su kansu matasan ko ba a shawarce su ba ko kuma ba a mai kokari shin a gane ta yaya za a shigo da su ba sai kawai a je a yi abu gabaɗi. Ya zamanto cewa su kansu matasan ko tun daga matakin makarantu da kuma irin kafafen na sada zumunta da irin su sauran wajaje inda suke tasiri, inda matasan koyaushe in suka je za su ga sakon kamar irin su Twitter da sauran kafafen sada labarai inda matasan suke. Ina sa ran Allah yadda a lokaci-lokaci idan dai ana yin abubuwa irin waɗannan mutane suna gani, in Allah yadda zai tasiri sosai, musamman kuma inda yan gwamnati nuna abin za a yi shi ne tsakani ga Allah ba dan wani abu ba. Ina sa ran Allah yadda nan ba zai tsayawa ba, martaban noma za ta dawo kuma matasa masu za su zamanto kirjin abu.
Domin a kawar da yunwa ko?
Yawa, to Malam Abdulbaki ga wani matashi ina ga ya kira shi ma zai ba mu shawara ko kuma za mu ji ta bakin shi game da yadda yake ganin za a iya yi a kawar da yunwa. Salamu alaikum.
Ana alaika salamu.
Wake magana daga Kwara.
To kuna tare da Bello Garba Tina mai kula kala-kala na sifa Kwara daga Kwara a Najeriya.
To Malam Bello Garba, a ganin ka za a yi a kawar da yunwa?
To gaskiya malama a tunda za a hanyoyin da ya kamata a ce an yi na kawar da yunwa, to na ɗaya dai a ba babban noma babban muhimmanci. Sai idan nika gani an fama shugabanninmu sun ba noma babban muhimmanci, to gaskiya hanya ta wadda ya kamata a ce an kawar da yunwa. Sai da muka duba za ta ga noma ba a baki babban muhimmancin wanda ya kamata ba, irin a samo mu musamman ma manoma takin zamani da ƴan ruwa da sauran dai duk buƙatocin su na abin da ya shafi noma. To in an ka je wannan hanyoyi, to gaskiya su kuma kansu matasa ƴan uwana matasa, to ya kamata a ce sun tsara jam'i na ganin cewa sun tunkari gona. Idan ana haka, to gaskiya ina ganin wannan za a bi domin a kawar da yunwa.
To mun gode ƙwarai Malam Bello. Yanzu daga Kwara za mu Sokoto. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam Hajiya Jamila.
Ka rage muryar a radio ɗinka ko?
Okay, to
yawo wake magana?
Amin Laden Girkau, Fiyar Umure, Talakan Najeriya, Sokoto State.
To Amin Laden Girkau, ya kake ganin za a iya kawar da yunwa kwata-kwata daga ƙasashenmu na Afirka?
To da farko dai ya danganta ne daga sun shugabanninmu na ƙasashen Afirka da kuma kawo ƙarshen ƴan baran da taki masu babatere da cewa su adda gwamnati duk waɗannan abubuwan da gare su ne muke samu waɗannan matsaloli. Idan gwamnati ta ɗauki mataki ta taka birki ga masu babatere da mu adda gwamnati, gwamnatin jihar Sokoto ta mu na zaɓi gwamnatin jihar Sokoto don handa sai mun ga dama mu baka taki. To idan an kawo ƙarshen waɗannan abubuwan, to abin da muke kira to lalle za a kawo ƙarshen matsalar yunwa a Najeriya. Samun mu sannan su talakawa a samu musu iri a ba su taki a ɗebi hekta mai yawa wadda gwamnati ke nauyin cewa waɗannan abin da aka noma to an sa doka ta kakin fita da abinci wajen koda kafafu fita Niger da kuma wasu kasashe mai tsaya na cewa matukar gwamnatocinmu ne yayi manoma suka samu taki aka kawo ƙarshen ƴan baran da babatere da taki zamani a Nigeria to insha Allah kasashenmu na Afirka za mu kawo ƙarshen yunwa da kai mana tsarin zinzin duro a Nigeria.
To mun gode kwarai Malam Bello Ahmed Girkau daga Sokoto. To Malam Abdulbaki kana jin ko kuma in ce kaji waɗannan matasa biyu da suka kira daga ɗaya na Kwara ɗaya kuma daga Sokoto kaji me zaka ce aka abin da suka hadi?
A gaskiya ne musamman shi magana na farko wanda yayi magana daga Kwara ina tunanin cewa gaskiya lokaci yayi wanda gwamnati ya kamata a jawo matasa. Abinda nake nufi da a jawo matasa anan shine zamanto cewa ana nuna masu cewa shi harkar noma ba wai abu bane na ko a ce mara ilimi ko wanda bai waye ba, saboda dole ne idan ana son a yi abu a bi ta hanyoyin da ya kamata domin a ga an isar da sakon da ake so a nuna musamman abin da ya shafi harkar noma, saboda ko shakka babu matasa da yawa suna ganin cewa kamar wani abu ne na da ko kuma ba wani abu bane na zamani da za su iya suwa su shi. Gwamnati na iya fito da abubuwa waɗanda za su taimaka misali ta hanyar ba da tallafi ko kuma wasu abubuwa dai wanda za su jawo hankalin matasan. Ina tsara idan aka yi haka kamar yadda akwai yawan matasa a ƙasar nan musamman arewacin Najeriya, ina tabbatar da cewa in aka yi haka tun daga matakin gwamnatin tarayya har zuwa na jihohi, idan aka yi haka in Allah yarda za a ga shigowar matasa kuma za a ga canji babba musamman ta harkar noma. Shi kuma wanda ya magana na biyu daga Sokoto ya yi magana abin da ya shafi gwamnati da kuma jiji da kai misali na mutane suka yi gwamnati a gaskiya akwai wannan kamar yadda dama na ce shi noma ana mashi kirayi da na duki tsohon jinigi ko yanzu duniya kai ta kuma kai ake fara gani akai kuɗi. To ya zamanto cewa kanta shugabannin idan da hali su zamanto sun shiga cikin harkar noma kuma ya zamanto cewa an sanya sauran Allah a ciki tun daga abin da ya shafi rabon taki ko tarakta da dai sauran abin da talaka zai more a ciki, kuma har ya zamanto cewa ya zamanto wani tabbataccen hanyar da za a rinka samun kuɗi kuma a kawar da yunwa domin a samu tsaro na abinci.
Sosai wannan batu haka yake Malam Abdulbaki Jari ko in ce at Bahaushe, muna godiya sosai da ka ɗauki dama ka bamu wannan gudunmawa, mun gode sosai sai wani lokaci. Jamila da Safilu ku ne matasa. Na ji an ce ko ne tunda Juma'a ko
ƙarshen mako ne haka. Muna da waka wannan
kuma ta waka ko ka zabo mana.
Pharrell ne.
Pharrell ne?
Happy.
Ya ake ta?
Pharrell.
Ni Pharrell zance.
Pharrell Happy.
Yawancin mutane haka suke kiran sa. Pharrell.
A kasan tsokana ta nake kasan ita turancin na Amurka take.
Na Amurka take. To ai Amurka ce.
Because I'm happy. Clap along if you know what.
wato wannan waka dai tayi gaskiya
a ina
wannan waka dai tayi sosai
a shaka ka iya rawa
da wakar
ke ma a ke da kika
miƙe mani
Halima ai waka farin ciki ce wannan
gaskiya
waka ce ta farin ciki
kwarai da gaske
yanzu ina so daga mun koma ƙasa office kowa kalli goshin ka ga kana ta gumi ka sha rawa to wannan sarari abin da ya sa waka kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
Sir Phil Hashingume
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr Vasco ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ko ince muku fatan zama happy san da karshen mako ne kamar yanda waka ta wadi
hakika
salam
This program has come to you from the Voice of America, Washington.